This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Londoniya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Asabar 29 ga watan Agusta na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Ibrahim, a ba mu kanun labarai.
To, kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya ce a shirye yake kakaba takunkumi kan sassan da ba sa ga maciji da juna su ranta kudu idan har ba su yi aiki da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla ba. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta ce jiragen saman yakin kasar sun kai har-harensu na farko kan mayakan ISIL cikin kasar Siriya ko shama wani bangare na rundunar taron dangin da Amurka take jagoranci. Haka kuma wata kotu a Misir ta samu wasu wakilai guda uku na gidan talabijin ɗin Al Jazeera da laifin goyon bayan ƙungiyar Ikhwanul Muslimun, sannan kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku a kurkuku.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa tawagan sanatoci sun kai ziyarar ta'aziyar Oni na Ife, ko me suke cewa?
Senator Abdullahi Adamu yace duk wanda ya san Oba Okuna da sojuwa da ya san shi cewa yana da mutunci.
Mutane har yanzu fa suna ci gaba tofa albarkacin bakin su game da yunkurin gwamnatin tarayya na farfaɗo da hukumar safarin jiragen sama. Ko ina alfahari haka
na Nigerian Airways idan ya dawo insha Allah mutane da yawa za su samu aikin.
A can ko jamhuriyar Niger, taro kungiyar nan mai suna Alternative ta yi akan matsalolin yankin Sahel da kuma yadda za a shawo kansu.
Mali da Niger da sauran kasashe na Afrika akwai abubuwa da dama matsalolin mu guda ne.
To haka kuma muna dauke da shirin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya ce a shirye yake ya kakaba takunkumi kan sassan da ba sa ga maciji da juna a Sudan ta kudu idan har ba su yi aiki da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla ba. A cikin wata sanarwar da shugabanta ya bada a jiya Juma'a, kwamitin sulhun mai wakilai 15 ya buƙaci dukkan sassan da su yi aiki da shirin tsagaita wuta nan take. A ranar Alhamis, shugaba Salva Kiir ya umarci rundunar sojojin ƙasar da ta dakatar da dukkan ayyukan farmaki kafin fara aiki da cikakken tsagaita wuta a yau Asabar. A ranar Laraba, shugaba Kiir ya sanya hannu kan yarjejeniyar ƙulla zaman lafiya da dakarun 'yan tawaye a birnin Juba. Mako guda a bayan da madugun 'yan tawaye Riek Machar ya sanya hannu kan yarjejeniyar a birnin Addis Ababa. To, amma kuma Mr. Kiir ya makala wasu bayanai na nuna ɗari-ɗari da wasu sassan yarjejeniyar a jikin wannan yarjejeniya, abin da ya janyo fargabacewar watakila tsagaita wutar ba za ta yi aiki ba. Sanarwar ta kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta ce ta damu da duk wani bayanin da wani ɓangare zai yi wanda zai iya nuna rashin cikakken ƙudurin aiwatar da wannan yarjejeniya. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta ce jiragen saman yakin kasar sun kai har-harensu na farko kan ISIL cikin kasar Siriya ko Sham a wani bangare na rundunar taron dangin da Amurka take jagoranci. A jiya Juma'a, jiragen suka fara kai har-hare kan cibiyoyin ISIL da ake ɗauka suna zaman barazana ga ita Turkiya a tsallaken iyaka a cikin Siriya. A watan da ya shige, Turkiya ta yarda za ta ƙara irin rawar da take takawa wajen yakar 'yan ISIL bayan da ta yi wata da watanni tana jan ƙafa. Jiragen saman yakin Turkiya sun yi amfani da bama-bamai masu na'urorin sunsuno inda aka auna su da kansu kan cibiyoyin ISIL da ke cikin Siriya ba tare da su sun shiga cikin yankin samaniyar ƙasar ta Siriya ba. Daga baya, Turkiya ta ba Amurka damar yin amfani da wani muhimmin sansanin mayakan sama da ke dab da bakin iyaka da Siriya. Sanarwar ma'aikatar harkokin wajen ta ce jiragen saman yakin mu tare da na ƙasashen ƙawance sun fara kai har-haren haɗin gwiwa daga jiya Juma'a kan cibiyoyin Daesh da ke barazana ga tsaron ƙasarmu. Daesh shine sunan ƙungiyar ta ISIL a takaice a Larabci. Kada a shafa da cewar labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata kotun Misir ta samu su wakilai guda uku na gidan talabijin ɗin Al Jazeera da laifin goyon bayan ƙungiyar Ikhwanul Muslimun wadda aka haramta a ƙasar ta kuma yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku a kurkuku. Mai rikon makamin daraktan kamfanin Al Jazeera Mustafa Swag ya bayyana wani hukunci na yau Asabar a zaman na rashin kan gado wanda ya wuce tunani. Nicholas Pichaud, mai kula da harkokin Misir a kungiyar Amnesty International, ya bayyana hukuncin da cewar misali ne na tauye 'yancin faɗin albarkacin baki kacokam da ke faruwa yau a ƙasar Misir. An ɗaura 'yan jaridar su uku ne kawai a saboda ra'ayoyinsu. A lokacin da yake yanke wannan hukunci, alkali Hassan Farid ya ce wakilan guda uku na Al Jazeera suna ɗauke da kayan aikin da hukumomin tsaron Misir ba su amince da su ba. Alkalin ya ce 'yan jaridar suna yada labarin ƙarya, sun kuma yi amfani da hotel ɗinsu a zaman cibiyar yada labarai ba tare da izini ba. 'Yan sanda a Thailand sun ce sun kama wani mutumi dangane da harin bom da ya kashe mutane aƙalla 20 ran 17 ga watan na Agusta a birnin Bangkok. Masu magana da yawun 'yan sanda sun ce yau Asabar aka kama wannan mutumi a bayan garin birnin Bangkok a bayan da 'yan sanda suka gano wasu kayayyakin da watakila na harhaɗa bom ne cikin wani gidan da ya haya. Wakilin muryar Amurka Steve Harmon da ke birnin Bangkok ya ce wani jami'in 'yan sanda ya ce mutumin da aka kama wani ɗan ƙasar Turkiya ne mai shekaru 28 da haihuwa mai suna Adam Karadak. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin wanda aka kai kan wani wurin ibada mai farin jini da ake kira Erawan a tsakiyar birnin Bangkok. Hukumomi sun ce akwai 'yan yawon shakatawa da bude ido da dama cikin waɗanda suka mutu yayin da wasu da dama suka ji rauni. 'Yan sanda sun wallafa wani hoton da suka zana na wani mutumin da watakila ɗan ƙasar waje ne da ake kyautata zaton shi ya kai wannan hari.
Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga kudancin Najeriya, inda Hassan Umar Tambola ya aiko mana da rahoton ziyarar ta'aziyyar da sanatoci suka kai ga al'ummar jihar Osun na rasuwan Oni na Ife. Ga dai Hassan din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar Dattijan Najeriya ta kai ziyarar ta'aziyyar Oni na Ife Oba Okunade Sojuode Olubose na biyu a masarautar Ife da ke jihar Osun. Sanata Abdullahi Adamu ne ya jagoranci tawagar sanatocin a birnin na Ile Ife.
Anybody who knew Obasanjo cannot deny the fact of his towering personality, integrity, openness and the role he played to become one of the major bridge builders for the unity of the federal government.
Senator Abdullahi Adamu yace duk wanda ya san Oba Okunade Sojuode ya san shi cewa yana da mutunci, daraja, gaskiya da rawar da ya taka wajen hada kan Najeriya. Yace mutun ne da baya yin harshen damo ga al'amuransa. Shi ko sakataren gwamnatin jihar Osun Alhaji Mashud Adoyeti da ya yi wa sanatocin Marabalale ya buƙaci sanatocin da su ajiye bambance-bambancen su a gefe su yi wa ƙasar nan aiki don a sami ci gaba. Alhaji Adoyeti ya gode wa sanatocin game da wannan ta'aziyyar. Shugaban majalisar dokokin jihar Osun Najim Salam ya ce wannan ziyarar ta'aziyyar ta nuna haɗin kan Najeriya.
We are a recognition of Igbos, Hausa and Yoruba. It fosters unity and it tells the whole world that we are one, this country.
Najim Salam ya ce haɗin kan Hausawa da Yarbawa zai ƙarfafa haɗin kan ƙasar nan Najeriya, kuma wannan zai nuna wa duniya cewa kan mu haɗe yake. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijan Najeriya Sanata Goswil Afabio wanda ke cikin tawagar ya bayyana marigayi Oni na Ife da cewa mutum ne da ke haɗa kan jama'a, don haka za a rika tunawa da shi akan hakan. Tuni dai tawagar ta sanatocin Najeriya suka kai ziyara ga masarautar ta Oni na Ife a garin Ile Ife. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Wai Allah, wai Allah, ni dole in kuka.
To madalla, biyo bayan cewar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi za ta farfado da hukumar zirga-zirgar jiragen saman Najeriya, har yanzu 'yan ƙasan na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da wannan batu. na baya bayan nan
cewa wannan gwamnati ta yanzu ba irin wa'ancin bane da su in na sake zawo wannan taron da muke zuwa zan zo nan kuma zan ga kuma zaka tabbatar cewa lalle na Najeriya muna da na shekara in Allah ya so da jirgin Najeriya zan zo America shekara mai zuwa
eh watan duwan dan Najeriya ne hakan ta kasance amma idan ka dubi matsalolin da ke da babbai da shi kana da kwarin gwiwa cewa za a iya shawo kan wannan
matsalolin insha Allah za a kawo ƙarshen wannan al'amari dama ba wasu abubuwa bane ke faruwa in ka duba kusan duk mun riga mun san menene ke faruwa kuma idan ka dibi da abubuwa suke tafiya yanzu kusan an fara shawo kan abubuwan
to ba wai jirin-jirin ba in ji Hausa suka ce ta yi mai menene wasu fa'idoji ne kake hasashe ko kake ganin cewa idan har aka yi nasara aka dawo da wannan kamfani ko kuma hukumar ɗan Najeriya za su amfana da shi
na farko dai kaga za a samu aiki domin kaga da zan zo Najeriya yanzu Ethiopian Airlines da shigo wanda ke idan ka dubi Ethiopian Airlines kusan mutanen Ethiopia suna amfani da wannan wajen samun haraji kusan mu kuma Najeriya in ban da mai dinnan ba mu dogara da komai ba wannan kamfanin na Nigerian Airways idan ya dawo insha Allah mutane da yawa za su samu aiki kuma ko ba komai kaga ai mu ɗan Najeriya abin alfahari ne gare mu almisali saboda mun samu national career a ce yanzu almisali jirgin Najeriya ya zo America sannan kuma ya koma kaga wannan ma kanshi kadai abin alfahari ne a duk wani ɗan Najeriya ya kama su wannan saboda ina tabbatar maka cewa za a samu aikin yi kuma sannan kusan mutane komai ko mizi kuma daidai kamar yadda ya kamata
to wani abu da mai sauraro zai so ya ji idan kaddara Allah ya sa ya dawo bakin aiki akwai maganan canza farashi ko kuma sauki a farashi idan ka kwatanta shi da na 'yan kasuwa
kwarai da gaske idan ka diba yanzu ai za ka kamar yanzu idan aka ce an samu abin Najeriya insha Allah ba zai zama ɗaya da sauran wari ba musamman dai yanzu irin jiragen da muke da su kusan ba yawa kamar ni inda na fito yanzu alal misali Gombe kaga arik ne kawai suke zuwa Gombe saboda suka sa kuɗi yadda suke so saboda shi kaɗai ne ke zuwa in ka ga dama ka shiga in kuma ba za ka shiga ba ka shiga mota amma dai idan muka samu national kariya aka ce wannan Najeriya ne saboda duk Najeriya ci gaba ɗaya saboda zai je Gombe su kaga yanzu idan aka ce akwai Najeriyan Airways na zuwa Gombe daga Abuja sannan kuma akwai arik na zuwa Gombe daga Abuja dole arik su saukar da farashin su saboda idan suka sa da tsada sai mutum ya shiga Najeriya Airways su yana tabbatar da cewa kowanne aka samu insha Allah za ka ga komai ya kuma daidai
da yake an ce gwamnati gwamnati ce amma kana jin musamman ganin yadda farashin mai yawar was kuma shine abinda Najeriya ta dogara da gurin samun kuɗin ta a ko da tattun kuɗin da za a iya samu waɗannan jiragen har da za su yi irin waɗannan zirga-zirgan bacin ta so da cikin gida kuma har a ce sun yi ta ƙasan waje
ai ina tabbatar maka da cewa akwai kuɗaɗen da ai Najeriya ba wai kuɗaɗen bane ba mu da su kusan kowa riga san wannan illa dai problem da muka samu shine yadda ake kula da wajen kashe kuɗaɗen shine amma yanzu in ka dubi wannan gwamnatin ta shigo mai adalci in duk an riga yadda ake shigar da kuɗaɗen da kuma yadda suke fita kusan duk an sa ido so ina tabbatar maka da cewa idan aka samu wannan national kariya da yanzu idan haka ana so a yi to insha Allah samun kuɗin za a yi shi ba zai yi wata wahala ba
ka iya ga masu horo ko ka kiyasta musu a kalla jirage kamar nawa na kamfanin ko kuma hukumar za ta bukata
a kalla ya kamata mu samu kamar guda 12 kwarai da gaske haka ya kamata akalla ya kamata a ce a samu guda 12 saboda in ka lura ita Najeriya din bancin za a samu na cikin gida kuma sannan za mu samu masu zuwa kasashen waje so in muka samu kamar guda 12 yayi kuma shawara zan bada shine kada ya zama na gwamnati ita kadai dan saboda mutane yanzu idan aka ce abu na gwamnati ne to za ka ga cewa kawai kowa zai ga kamar wani abu ne wanda za a sa hannu a diba amma idan aka dan sa 'yan kasuwa cikin al'amarin to gaskiya zai fi kyau don ba na so mu samu kamfani na jirage wanda zama kamar yadda aka yi Nigerian Airways idan muka yi irin wannan aka bi gwamnati kadai to karshen ta za a zo a kashe
to madalla a can jamhuriyar Niger ko kungiyar alternative ta yi taro akan yadda za a shawo kan matsalar kasashen yankin Sahel ga su lamun mun bar mu da karin bayani a cikin wannan rahoton
être seulement comme je dis du bétail électoral il faut défier les politiciens
tsohuwar ministar kasar Mali kenan bugu da kari marubuciya Aminata Draman mai da hankali akan irin matsalolin da suka jefa yankin Sahel cikin tashi-tashin hankula da kaurar jama'a zuwa Turai matsalolin da ke dabaibaye ci gaban kasashe kungiyar alternative espace citoyen ce ta shirya wannan taro saboda haka na tuntubi jagoranta Malam Musa Cangari
Mali da Niger da sauran kasashe na Afrika akwai abubuwa da dama matsalolin mu guda ne kina ya kamata a samu a haɗa kai kuma a gane wadanne abubuwa ne suka hana ruwa gudu kuma kaka za a yi a daga wadannan abubuwa
a ƙarshen muhawarar naci ta bakin wasu daga cikin mahalarta kamar Malam Ali Dodo jagoran wata kungiyar kwadago wanda ya yace ya samu darasi.
Yan Kadiba yau kaji namu na kamu ina suke babu, kwai namu ina shike babu, sai mu jira na ture, sai mu jira na ina na ina, kamata yayi mu lissahi mu gane da wani abu, bayan mu babu wanda zai kula da kasashen mu. Kenan shine abinda ne rike nan, ina tsammani ku zancen ga shike ga mutane da yawa yan Niger, da har hedan Niger ma mutane da yawa na Afrika, saboda mu rike wani abu, bayan mu babu wanda zai kula da mu.
Shi kuma Malam Salisu Amadu na Sogolle Niger na ganin cewa aiwatar da gyaran huska a salon demokradiyyar da kasashen Afirka suka runguma ita ce hanya mafi alfanu wajen kawo ƙarshen wahalhalun al'ummomin yankin Sahel.
Ita da kanta demokrasiyyar muna iya a yanda kasar Niger mu take tare ta, a mun yi demokrasiyya wanda ya zamanto muna taka tsantsan, muna kiyaye duk abin da shi haido dokokin. Amma sai aka waye gari, shi ba tsuntsu ba, shi ba angulu ba, shi ba shafu ba, to ai ka san ya kamata a rayuwa ka samu da kake so.
Karshe an dai nuna buƙatar a nan gaba a gayyato maikanta a wurin irin wannan muhawara domin jin nasu matsayi akan yanda jama'a ke kallon tafiyar harkokin mulki a ƙasashen Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Alhamdulillah, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo a nan ya ce karfe 11:16. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, wai shin me yasa ake wa ɗan ƙabilar Ibo laƙabi da Inyamuri a ƙasar Hausa? Kuma me yasa ɗan ƙabilar Ibon bai san a kira shi da wannan sunan? Mai tambaya Ado Turaki Askira, ɗalibi mai karatun likita a Jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno, Najeriya. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, muna so a mana bayani wace ƙasa ce mutanenta suka fi tsawon rai? Masu tambaya Alhaji Umar Foreba da Alhaji Burra da Dafatasko. To bari mu fara da amsar tambaya kan abin da yasa ake kiran Ibo Inyamuri a ƙasar Hausa da kuma abin da yasa bai so. Idan mai tambaya Malam Ado Turaki na saurare, an dace ƙwararre kan harsunan sadarwa Professor Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero da ke Kanan Dabo zai baka ansa.
To ita dai kalmar Inyamuri ba wata kalma ba ce illa wani lafazi da su kansu ƙabilar Ibon suke amfani da shi. Daga bincike abinda Inyamuri take nufi, tana nufin ba ni ruwa. Ainihin sahihiyar kalmar ita ce Inyamuri ba ni ruwa in sha. To duka cewa ba ni ruwa ɗin nan shi ke nan, kuma mutane suka lakaba wa wannan ƙabila Inyamuri. Saboda Hausawa suna da wannan ko kaka suka samu wata dangantakar mutum da wani abu, to sai su makala masa wannan sunan. Amma ba mu kaɗai ne muke da wannan ba, su kansu ƙabilun kamar misali Inyamuran da Yarbawa suna da wannan takamaiman ma dai Inyamurai. Abinda suke kiran Hausawa shi ne aboki. Saboda mutanenmu da suke gudu suna yawan cewa abokina, to shi kenan, idan sun ga Hausa sai clash aboki. Saka yanzu kalmar aboki suke amfani da ita suna nufin Hausawa, amma yanzu suna amfani da kalmar a wulaƙancen aboki, an ce da kamar kazani kenan, aboki kazani kenan a wurin ɗan arewa. To gaskiya ba sa son a kira su Inyamuri saboda ba su ne sunansu ba, sunansu Ibo. Kamar mu ma ba mu ci a tera mu aboki saboda ba sunan mu aboki ba, sunan mu Hausawa. Amma mu abokin tana da kyau saboda aboki na nufin mutumin da kake ƙauna.
To me isa su kuma ƴan ƙabilar Ibo ko akasarinsu ba sa son a rinƙa kiransu Inyamuran?
Ai kamar da nake da kai ba za ka yi yanzu haka kawai za ka zo kana sana aboki ba, a'a sunana ba Fulatani ko sunana Bahaushe ko sunana abin nan Kanuri, ba za ka zo ka ce da ni aboki ba. Saboda haka ba wai suna kyamatar abin ba ne, amma suna son sun yi cewa ba daidai ba ne sunan da aka lakaba musu na Inyamurai. Su sunan su Ibo, in za ka kira su da ƙabilar su ba ka kira su Ibo, amma babu wata ƙabila a duniya da aka kira su Inyamurai sai dai Ibo.
To gare ku ku masana, menene fa'ida ko rashin fa'idar a rinka kiran wasu al'ummu da wasu sunayen da suka fi sauki ga masu kiran su din?
Sunan su zai bace kwata-kwata in aka ci gaba da haka, sunan zai bace. Bara mu baka misali, lokacin da nake hidimar kasa a jihar Imo, kasar Ibo din, kullun zan tafi aiki sai na fito wata makaranta to a makarantar akwai wani yaro wanda ya taba zuwa arewa sai dinga ce mun sannu sai ce da su sannu ka dai kafin ka ce kobo gaba ɗaya makarantar sai suka dinga dauka an gani sai Hausa ni sannu sai da naje na ga hidi ma sannu ce ba fa suna na sannu ba ba kuma sunan kabila ta sannu ba da kuma ai tsammanin cewa ni suna na sannu ko kuma kabila ta sannu da an ga ba Hausa ce sannu a suna na kaza sannan kuma kabila ta kaza ce magana ta gaskiya gwanda dai a mayar da abin a inda yake komai ya zama a gurbinsa saboda idan ka ci gaba da amfani da shi to za ka tabbatar da na ainihin wanda kuma zai tarwada tarihi saboda a tarihance sai a kawo sanin sunan ma mutanen gaba daya.
To akwai kuma daga cikin kuku masana da ke cewa kalma takan rikida ta dau sabuwar ma'ana misali akwai masu cewa ma'anar yalla bai na nufin ko ba nono ko wani abu haka nan a can zamanin da amma yanzu sai ya kasance yalla bai shine watan kamar ka ce ranka dade ko wani yawa kalma ta girmamawa shin ya wannan abu yake in ka kwatanta da irin su inyamuri da aboki da dai sauransu
ito kamar da kake amma su ita kalma da ma shi language wato yare da harshe ai ba zai taba da ma daya wuri sai tab ba to amma idan kalma ce wacce ta ara ko kuma wani abu ne wanda ta are shi wanda ke ta canja maka ma'ana ta canja maka mahalli ka ba shi wani mahalli na daban yamma haka take faru kamar yadda ka ba da wannan bayani wasu kalmomin ma su aure su suka canja su kamar kace su zaman to sun bambanta daga inda ka aro su saboda mutane ba ma za su san yaya wanda suke ɗan kabilar wancan inda ka aro din kamar misali agwagwa agwagwa ai Hausawa sun dauka suna cewa agwagwa wata dabba ce kamar su haka to amma agwagwa ba Hausa bane daga nufanci aka samu
to
amma sunan kabila wanda duniya ta raja a kai kai sai ka lokaci kawai zaka canja musu ba saboda kai ba zaka iya faɗan sunan kabilan ba kai canja bature sunan shi kace wai ba English bane haka ma mutumin Scotland ba zaka canja masa kace ba Scottish bane haka ma kuma ba India ba zaka canja masa kace ba India bane saboda a tarihance dama can haka ne wannan sunan nasu saboda haka ba zan canka aro wata kalma bane ka ba ta wani sabuwar ma'ana ba inda ake haka a duniya ka dauki sunan mutane ka canja musu alƙiblar suna kawai dan haka kai kace son kai amma abin sarrafawa na yau da kullun kamar su kujera su abinci su kwano su gidaje duk zaka iya dauka aro wani abu ka canja shi ka sarrafa shi yadda kai kake so a fahimta ka amma ba fa dole bane kai yadda ka sarrafa shi kamar yadda shi naka ya zamanto daidai yake da ma'anar sa a inda ka aro shi a inda ka aro shi din zai zamanto yana nan a mahallin sa aiki kamar misali likita ba Hausa bace yarbanci ne kuma ko yarbawan ba likita suke cewa ba doctor suke cewa to aka ta ko doctor aka mai da shi likita mun kuma muka karban likitan amma wannan bai canza kalmar doctor ba
to professor a matsayin ku masana ya kuke ganin batun kiran kabilar gbagi masu kiran kansu gbagi da Bahaushe ke kiran su gwari saboda bai iya cewa gbagi wato ma'ana dai ba da gangan ike kiran su gwari ba amma kuma su kuma ba sa son a kira su gwarin ya matsayin wannan al'amarin
eh to gaskiya magana idan aka ce suna ne wani iri kamar gwarin ai su Bahaushen ya ba kalmar wata ma'ana daban da kuma ta kabilan kamar gwari ana nufin mutumin da bai kansa mai waye ba sai kai ba gwari ne haka sai kamar baka da wayo ko wani abu so a wannan misalin akwai wani nau'i na wulakanci a cikin wanda gaskiya fi sabin lai fayi sun ba za su so ba wani ma ban koyi bayan hakan ba saboda idan a dai nan dai arewacin Najeriya idan kace mutum kai ba gwari ne kana nufin kamar wato kamar dan kauye ne ba shi da wayewar kai ko wani abu ne haka to tabbas akwai lokacin da ake amfani da kalmomi na wata kabila a wulakance wanda ba su da kyau haka bai misali da na ga maka mu da yan kudu suke cewa yan arewa aboki ai kaga ba a damu sosai ba
to professor
kalmar aboki a mummunar kalma bace kuma ba ta nufin wani dolo ko wani abu tana nufin dai aboki na
to professor a yanayin da shi Bahaushe ya kasa cewa gbagi dan haka nan yace gwari ya al'amarin yake
to ai wannan a tarihi ne ta so ba da za a yi sai dai ko mu ba su mutanen gbagi din hakuri to Allah da Annabi su yi hakuri ba wai ana nufin wani abu ne mutane da suka taso ba su ma san wannan ainihin sunan yadda ya kamata a faɗe shi ba, kawai da gwarin suka tashi kuma sai abin ya tafi a haka. Saboda haka ina muna ni dai a madadina ina roƙon afuwa ga duk mutanen da suke jin wato kamar an wulakanta su da ake canza musu suna a ba su wani irin suna na daban. Saboda kamar da na gaya maka ko da an canza sunan in dai ba an bashi mummunar fahimta ba ne to babu wani damuwa, to amma in an bashi wata mummunar fahimta aka wulakanta shi to gaskiya babu daɗi babu kyau, kuma kamata a yi mutane su daina su koma ainihin sunan na gaskiya. Inyamurai in ka ce Inyamuri wannan ba wai mummunan fahimta ba ne, ba kuma mummunan suna ba ne, kawai tana nufin kabilar Ibo a wajen Bahaushe. Saboda bai san cewa sunan shi Ibo ba, kawai ya ce da shi Inyamuri ba na ruwa in sha su ke nan daga nan kuma sunan ya riga ya kama. Aboki idan ka ce aboki ba kana nufin wani mummunan abu ba, kana nufin an arewa, saboda shi ne yake yawan cewa aboki na sallo aboki na shi kenan daga nan abin ya riga ya kama. Kaga wannan da aboki da Inyamuri ba kalmomi ba ne na mungantawa ko kuma na wulakanci. To amma idan ka ce za ka yi amfani kuma da kalmar ka can ka mai da ita wani abu daban, to kuma wannan ya shiga wani nau'i wanda yake bai kamata ba.
Sai kuma amsar tambaya kan kasar da aka fi tsawon rai. Idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa, a jerin ƙasashen da mutane suka fi tsawon rayuwa, ta farko ita ce ƙasar Monaco, inda akan kai shekaru 89.68, ta biyu Macau, inda akan kai shekaru 84.43, ta uku Japan, inda akan kai shekaru 83.91, ta huɗu Singapore, inda aka kai shekaru 83.75. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero da ke Kano, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Ka Almasihi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To madalla, kafin mu ƙarƙare kuma ga labarai amma wannan kara a taƙaice.
Tsohon shugaban Amurka Bill Clinton yana shirin yin tattaki zuwa birnin New Orleans da ke yankin kudancin wannan ƙasa ta Amurka yau Asabar, domin halartar bukukuwa da aka shirya musamman domin cikar shekaru 10 da mahaukaciyar guguwar nan ta Katrina, wadda ta haddasa ambaliya da ta mamaye kashi 80 cikin 100 na wannan birni ta kuma kashe mutane 1,800. Za a buga gwarje a daidai lokacin da wato ita wannan mahaukaciyar guguwa ta balla kunyayyakin da aka yi domin kare wannan gari tare da haddasa ambaliyar. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shirye yake ya ƙaƙaba takunkumi a kan sassan da ba sa ga maciji da juna a Sudan ta Kudu idan har ba su yi aiki da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiyar da aka ƙulla ba. A cikin wata sanarwar da shugaban ta ya ba da a jiya Juma'a, Kwamitin Sulhun Mawakilai 15 ya buƙaci dukkan sassan da su yi aiki da shirin tsagaita wuta ba tare da wani jinkiri ba. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Turkiyya ta ce jiragen saman yakin ƙasar sun kai hare-harensu na farko kan 'yan ISIL a cikin ƙasar Siriya ko Sham a wani ɓangare na rundunar taron dangin da Amurka take jagorancinta. A jiya Juma'a jiragen suka fara kai hare-hare kan cibiyoyin ISIL da ake ɗauka suna zaman barazana ga ita Turkiyya a tsallaken iyaka a cikin ƙasar ta Siriya. Wata kotu a Misra kuma ta samu su 'yan jarida guda uku na gidan talabijin na Al Jazeera da laifin goyon bayan kungiyar Ikhwanul Muslimin, ta kuma yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 3.
To madalla, da taƙaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu yi wa Alhaji Umaru 40-40 na ƙungiyar direbobin NURTW da ke Yola, shi da Alhaji Muhammadu ta'aziyyar rasuwar mahaifinsu Alhaji Fada Jabbi Lamba. Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Alfa Ahmed da ya taimaka mani wajen gabatar da shirin, da Yemi Obadna da ya bada umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato injiniya Cornelius, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.